Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarren ma a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da madaniya da kuma dalol duk a jamhuriyar Niger, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a cikin lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo, muka sake da muku a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji majalisar dokokin kasashen ECOWAS ta fara gudanar taro a jamhuriyar Nijar domin bullo da shawarwarin inganta rayuwar mata da kananan yara. Haka kuma za mu kawo muku maimaitin shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfazi gabatar. Daga nan kuma sai sharhin daridan Kamaru, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke bayyana mana. Amma duk wannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kwanaki bayan harbin kan mai uwa da wabi da ya auku a birnin Las Vegas, mazauna yankin na ci gaba da kwashe tsawon sa'o'i suna bin layi domin bada gudunmuwar jini ga waɗanda suka jikkata. Waɗanda suka shiga layin domin a ɗauki jinin su sun haɗa da mutane daga jinsuna da addinai daban-daban da suka fito daga birnin. Sama da mutane 100 ne suka yi layi a cibiyar da ake ɗaukan jinin tun gabanin a buɗe kofofin cibiyar. To a halin kuma da ake ciki, shugaban 'yan sandan birnin na Las Vegas, Joseph Lombardo, ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewa masu bincike za su gano ainihin dalilin da ya sa aka samu aukuwar kisan kai na ɗimbin jama'a da ya fi muni a tarihin Amurka. Masu binciken kamar da rahotanni suka nuna sun duƙufa cikin zurfin tunani a ƙoƙarin gano dalilin da ya sa Stephen Paddock, mai shekaru 64, wanda hawshaƙin mai kuɗi ne kuma ba shi da tarihin aikata wani laifi ko alaƙa da wata ƙungiyar siyasa ko ta addini, ya buɗe wuta a kan wani taron shagalin waƙe-waƙe a daren Lahadi, inda ya halaka mutane 59, har da kansa ya kuma jikkata wasu 527.
Shugaban Amurka Donald Trump ya je gane wa idansa irin barnar da guguwa ta yi a yankin Puerto Rico, inda ya gana da shugabannin tsibirin, ciki har da waɗanda suka cike hukumomin Washington da kakkausar lafazi kan yadda suka tunkari bala'in guguwar. Shugaba Trump ya yi amfani da wannan ziyara ne wajen yaba matakan da hukumomin tarayya da sojoji suka ɗauka, waɗanda wasu suka ce sun yi kaɗan kuma an yi jinkiri wajen ɗaukansu domin ceto rayukan jama'a da guguwar ta shafa. Keɓaɓɓun wuraren da suka fuskanci bala'in guguwar sun yi fama da matsalar rashin ruwa da sauran ababen more rayuwa har na tsawon sama da mako guda. Jim kaɗan bayan da shugaban Amurka ya kammala ziyarar tasa, hukumomin yankin Puerto Rico sun bayyana cewa adadin mutanen da suka mutu ya haura da 16 zuwa 34. A baya ya kwatanta kisan da wannan guguwa ta yi da ta Katrina, wacce ta halaka mutane sama da 1,800 a New Orleans a shekarar 2005, inda ya ce babu daɗi, wato inda ya ce ba haɗinta da Katrina wacce ta halaka ɗimbin jama'a.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta saki $12,12,000,000 a matsayin tallafi na kai ɗaukin gaggawa ga waɗanda suke tsere wa rikicin Myanmar. A jiya Talata, ƙaramin sakataren janaral na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da aikace-aikacen tallafawa masu buƙatar gaggawa, Mark Lowcock, ya ce ana so a samar da ƙarin abinci da ruwa da magunguna ga 'yan gudun hijirar. Ya ƙara da cewa al'ummar Bangladesh ta taimaka matuƙa wajen karɓar 'yan gudun hijirar, amma kuma yanayin da sansanonin suke ciki ya ƙazanta. Yana mai cewa idan ƙasashen duniya ba su kawo ɗauki ba, akwai yiwuwar 'yan gudun hijirar waɗanda suka riga suka galabaita za su fuskanci mummunan matsalar rashin lafiya. Saboda rabin 'yan ƙabilar Rohingya miliyan 1 ne suka tsere daga gidajensu a Myanmar tun daga watan Agusta. Kuma a cewar jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya, hanyar samo bakin zaren wannan rikici na hannun hukumomin Myanmar. Ya kuma ƙara da cewa akwai buƙatar a ƙara ƙaimi wajen daƙile kwararren 'yan gudun hijirar.
Sarkin Spain na 6, Felipe, ya yi Allah wadai da hukumomin Catalan, yana mai cewa sun take doka bayan da suka gudanar da zaɓen raba gardamar ranar Lahadin da ta gabata. A wani jawabi da ya aje Talata wanda aka watsa ta kafafen talabijin, Basarakin ya yi kiran haɗin kai yayin da dubban 'yan ƙasar suka bazama kan tituna a arewa maso gabashin lardin ƙasar, suna zanga-zangar nuna adawa kan matakan da 'yan sanda suka ɗauka na farwa waɗanda suka fita yin zaɓen. shugaban ƴan aware a yankin Catalonia sun sha alwashin za su ayyana yankin sa a matsayin mai cin gashin kansa duk da cewa hukumar Madrid sun bayyana zaben a matsayin haramtacce. Shugaban Catalan Carles Puigdemont ya faɗa wa BBC cewa ayyana ballewar yankin da kasar ta Spain zai zo nan da wasu kwanaki masu zuwa. Ƙungiyoyin ƙwarugu a ɓangaren Catalonia sun yi kiran da a gudanar da yajin aikin gama gari domin nuna fushi kan yadda ‘yan sanda suka wulakanta mutanen da suka fita yin zaben.
Tsohon shugaban Iraki kuma jagoran kurɗawan ƙasar Jalal Talabani ya rasu a wani asibitin Berlin da ke ƙasar Jamus yana mai shekaru 83 kamar da jami'an kurɗawan suka bayyana. Talabani ya taɓa jagoranta ɗaya daga cikin babban ɓangaren ‘yan adawan kurɗawa a Iraki kafin dakarun da Amurka ta jagoranta su kai mamayar da ta kai ga kifar da gwamnatin Saddam Hussein a shekarar 2003. Ya kuma mulki ƙasar ta Iraki daga shekarar 2005 zuwa 2014 inda ya taɓa sauka a mulki a shekarar 2012 domin zuwa neman maganin matsalar bugun zuciya da ya fama da ita. Wanda majalisar dokokin Iraki kuma Bakurde mai suna Zana ya kutunta Talabani a matsayin shugaba ɗaya tilo da rasuwarsa ta girgiza Larabawa da Kurdawa da sauran ƙabilun ƙasar. A lokacin yana raye, Talabani ya kwashe rayuwarsa ta siyasa yana ƙoƙarin ɗinke baraka da ta kunno kai a tsakanin ɓangarorin da ke Iraki tare da gwagwarmayar neman ‘yancin gashin kan Kurdawa. Shi ne kuma shugaban Iraki kaɗai da babu Larabi ba wanda aka mai kallon mutumin da ya assasa haɗin kai tsakanin al’ummomin Iraki.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, majalisar dokokin kasashen kungiyar ECOWAS ta fara gudanar taro a jamhuriyar Niger domin samar da shawarwarin inganta rayuwar mata da yara, ganin yadda shirin baiwa mata damar adama da su a al'amuran mulki ke tafiyar hawainiya. Ga wakilin muryar Amurka a Niger, Sallamu Mun Barma, da ƙarin bayani.
Sakarwa mata ragamar samun dukkan wani matsayin shugabanci ta hanyar zaɓuɓɓuka ko ta hanyar naɗe-naɗe wani alƙawari ne da ƙasashen ƙungiyar ECOWAS suka ɗauka a shekarar 2015, sai dai bincike ya nuna ƙalilan daga cikin waɗannan ƙasashe ne ke mutunta wannan yarjejeniya. Dalili kenan da majalisar ta shirya wannan taro don binciko abin da ke haddasa tsaiko a wannan sha'ani. Honorable Lusani Bukari Zilli shine shugaban tawagar wakilan Nijar a majalisar Sedeau.
Gida sai da mata, rayuwa sai da mata. To don haka ne muke wannan taro, duka alkawalin da muka ɗauka za mu abin da mata za a huda musu ‘yancin su. In aka tura ka makaranta ba don ka zama doktor ba ko ka zama injiniya, a'a, saboda al'umma ta amfana da kai. In Allah da mutanen karkara za su sani da an yi wanga zama.
Ministar cigaban mata da bayar da kariya ga yara, Madam Elbak Zainabu Taribako, ta jinjinawa kungiyar ECOWAS da wannan yunkuri da take ganin yana da alfano ga cigaban al'umma.
An samu bisa fagen siyasa, an samu bisa fagen duk inda ya kamata rayuwar mace ta bunƙasa, rayuwar al'umma gaba ɗaya ta bunƙasa. Shikenan kun ga abu ne, sai mu ce muna ma Allah godiya. Tunda sai da yawo kanta ta ce a ƙara kasan wannan zama 30%.
Taron wanda za a shafe kwanaki 5 ana gudanarwa zai zo da wasu muhimman shawarwarin zartar da tsarin bayar da kason musamman ga mata a game da batun riƙe makamin shugabanci.
Za mu hitowa da sanarwa mu ce a cikin waɗannan ƙasashe namu guda 15 ga irin fata yanda muke so rayuwa na al'ummar mu ta zama, na mata ga yanda muke so ga ‘yancinsu, na ɗiyanmu yara ƙanƙana ba dala tasu an hana, sai da yara mun hana yara su samu wadata kuma su samu karatu. Waɗannan abubuwa da muka yi kowace ƙasa za mu tsaya mu bincika mu gani da kanta ke ana aiki da su.
Shugaban majalisar dokokin ƙasashen Afirka ta yamma mambobin sai da yawo Mustapha Cisse Low ya nuna rashin jin daɗinsa akan yadda ya ce wasu ƙasashe ke jan ƙafa wajen cika alƙawalin da suka ɗauka. Saboda haka ya bayyana cewa zai aike da wasiƙa domin tunatar da gwamnatoci cewa ware kaso 30 daga cikin 100 na mukamai domin mata wani abu ne da doka ta wajabta wa mambobin wannan kungiya.
Parce que des traités, des protocoles et des décisions qu'il faut absolument appliquer.
A taron muhawarar da majalisar ta ECOWAS za ta gudanar a mazauninta da ke Abuja ne za a baje dukkan shawarwarin da taron na yamai ya zo da su don tabbatar da su a matsayin dokokin ƙasashen yankin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida da Salamun Barma, idan yanzu aka lalubo tashar ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu a shakata da wannan waka. Madalla yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 3:11 na dare ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau zamu ji martani ne daga bakin kungiyar kwadago ta Najeriya kan korafin da wasu ma'aikatan wucin gadi su fiye da 500 na babban bankin Najeriya suka yi bayan da bankin ya sallame su suka kuma kai kukansu gaban wannan kungiya kan a nemo musu haƙoƙinsu. A cikin bayanan da Bulus Daniel kakakin waɗannan ma'aikata yayi ya ce kungiyar kwadago ta Najeriya ta so ta shiga domin nemo musu haƙoƙinsu daga babban bankin na Najeriya. To amma kuma yace akwai lokacin da jami'an wannan kungiya suka shiga suka tattauna da jami'an bankin da suka fito kuma sai suka canja musu launi. Yau zamu ji martani daga bakin kungiyar ta kwadago.
A lokacin da muka samu korafi daga ma'aikatan babban bankin Najeriya, duk da cike ma'aikatan ba mambobin kungiyar kwadago bane, muka yi tataki muka tabbatar da cewa
ya ake suka zama bakon tunda ma'aikata ne ko ba sa cikin ku ya ake kuma kuka saurari magana su
eh domin ma'aikata ne kuma muna da haƙƙin kare ma'aikaci ko member mu ne ko ba member mu ba a ko ina in dai ma'aikata in dai kana anshin sunan ma'aikaci to ya wajaba akan mu mu kwatar maka haƙƙin ka to ganin haka shi yasa mun ga an zalunce su domin idan ka dubi yanayin yadda aka biya su babu tsari kawai a ce wani na kore ka aiki saboda haka na baka naira 100 ka bar aiki kaga wannan ba daidai bane kuma lokacin da aka dauke su a aiki akwai yarjejeniya da suka yi da su da babban bankin Najeriya wanda muka sa aka kawo mana wannan yarjejeniyar muka dubi yarjejeniyar muka ga babban bankin Najeriya ta saba na ta bangaren wannan yarjejeniyar saboda haka muka sa suka aka sake lissafin abin da ya kamata a biya su aka sa wakilansu suka je jihohi wasu sun tafi Bauchi wasu sun tafi Ibadan wasu sun tafi Port Harcourt wasu sun tafi Kano aka fiya su haƙƙinsu saboda haka duk wani ma'aikacin babban bankin Najeriya da ya fito yau ya ce yana da korafin ba biya shi haƙƙinsu ba cikin biyun ɗaya ko baya cikin wanda suka kawo kuka kungiyar kwadago aka kwata musu haƙƙinsu ko kuma an biya shi bai gamsu ba yana so a ƙara masa saboda haka duk wani ma'aikaci da yake da korafi yana da daman ya zo kungiyar kwadago ya ce a wane ga korafi na ina bukatan a taimaka mu a kwata mun haƙƙi ina so in tabbatar da masu sauraro cewa kungiyar kwadago a ƙarƙashin shugabancin Comrade Ayuba Babba za ta tabbatar da cewa an kwata musu haƙƙin su kuma an biya su
Comrade Nutoro bari mu dauki abubuwan nan ɗaya bayan ɗaya menene kuka lura da shi na saba yarjejeniya da ita babban banki ta yi a daukar waɗannan ma'aikata na wucin gadi
to na farko idan aka dauki ma'aikaci akwai dokan daukan ma'aikaci akwai kuma dokan da zaka sallami ma'aikaci kuma ba su bi wannan dokan ba na daya kenan na abu na biyu shine ma'aikatan nan tun farkon farawa an dauke su a matsayin contract ma'aikatan kwantiraki ba ma'aikata na dindindin ba ma'ana su ma'aikata na kwantiraki su ba su da wani tsari na musamman da ta zayyana cewa in kai aiki shekara 1 kaza za a baka in kai aiki shekara 2 kaza ne hakinka ko shekara 3 kaza ne hakinka kaman sauran ma'aikata domin alal misali ma'aikatar civil service kowa ya san idan kai aiki ko a mataki na 1 ko na 2 ko na 3 ko na 5 na tsawon shekara 5 6 7 8 akwai abin da ya kamata doka ta ce a biya ka bayan ka gama aiki to amma tunda su contract aka dauke su ma'ana a duk lokacin suka daga dama za su iya sallama su shi yasa babban bankin Najeriya ta sallame su muka ga kuma wannan sallaman da aka yi musu ba bi ka'ida ba dalilin suka bayar shine ba su bukatan ayyukan su kuma tunda kamar yadda na ma bayani daga farko an dauke su akan contract ba ma'aikatan dindindin wanda suke da wa'adin za su yi aiki zuwa shekarun da doka ta kayyada su yi aiki ba shine matsala so an kuma in ka dauki mutum a wannan in ka dauki mutum a aiki a matsayin contract staff a Turanci kenan doka bata bada daman tana da rauni sosai musamman in ka zo sallamar mutum tunda babu takamaiman kaza ne kamata ka biya wani
notoro abinda suke cewa mutum zai iya koda ita aikin contract din ai za a sa ya hannu ne kan yarjejeniyar daga yanzu zuwa baki a saki kuma sabuntawa ba wai a ce an dauki mutum contract ko aikin wucin gadi yayi aiki na tsawon shekara 20 ba tabbatar da shi a aiki ko wata yarjejeniya ba kawai a wayi gari wata rana kawai a ce an kore shi daga aiki
to kaga na farkon farawa ma shi ma'aikaci bai kamata a dauke ka fiye da tsananin wata 3 wata 6 ba a tabbatar maka da aiki ba shi kansa wannan karye doka ne to amma domin yarjejeniyar da ma'aikatan suke shiga da bankunan ko kuma da babban bankin Najeriya a lokacin suke bukatan aiki sai su shiga wannan yarjejeniyar ba su a tunanin cewa tana da illa amma kamar yadda kai bayani mutum ya aiki shekara 20 ai ya kusan yin retire inda ka'idan da aka dauke shi a aiki an bi ka'idan yadda ya kamata a dauke shi aiki a lokacin da aka dauke shi aiki ba ai ba saboda haka shine muka ga wannan ba daidai bane bayan da za a yi ka ajiye mutum tsawon shekara 20 ka ce masa kuma ka sallame shi domin tunda farkon farawa da ka dauke shi aiki ba bi ka'ida ba ko ka dauke shi a matsayin ma'aikaci a matsayin contract shine dalilin da yasa kungiyar kwadugo a wannan lokacin ta ce to ma'aikatan central bank domin na zan iya tunawa har director of finance and administration ɗinsu ya shigo magana aka zauna da wakilansu aka dubi meye ya dace a biya su muka yi ma jayin ja da su kafin daga baya aka tsayar da yarjejeniya cewa kaza ne kuma wakilansu su ma'aikatan da aka koran wakilansu suka je suka tabbatar da cewa domin su suka san wanda aka kora tunda ba mambobin kungiyar kwadugo bane ba da zan yi in ce a'a na san wani da wani su suka san wanda aka kora in aka ce sunanka Balashehu ni ban san Balashehu ba su suka san wakilansu su suka sani su wanda suka kawo kara ku wajen kungiyar kwadugo saboda haka shi sa muka sa kowane zone da aka biya sun je su tabbatar da cewa wani shine wani ya kawo kuma tabbacin ya nuna musu cewa shine wani ko ID card ko kuma wani dai abin da zai tabbatar da cewa shine wani a matsayin haka sai bankunan su suka biya su saboda haka kamar yadda na ma bayani in akwai wani ma'aikacin central bank ko kuma ma'aikacin wani ma'aikata da aka zalunce shi ko kuma yana ganin an toye masa haƙƙi kuma ya tabbatar cewa an bi ka'idan aiki da aka dauke shi yana da korafi in ya zo kungiyar kwadugo ina so in tabbatar ma cewa insha Allah za mu tabbatar an kwata mara haƙƙin sa
kuma da notoro mai matsayin wannan tukuici da aka ba su na sallama din shi ya nuna sallama na daga aiki yana da tsari a tsarin gwamnati ko kuma a dai rufe musu baki saboda kasu dai su ci gaba da korafi cewa sun shekara 10-20 suna aiki
wannan ba daidai bane ba baya cikin tsarin aiki tunda kamar yadda na ma bayani yadda aka dauke su aiki tun daga farkon farawa bai bi ka'idan daukan aiki ba saboda haka baya cikin daukin tsarin aiki sun bankin sun dubi dai kawai abinda suke biyan ma'aikatan su ne suka yi amfani da shi aka yi lissafin aka biya su
akwai wani zargi da suka yi cewa da daga baya ganga kuna mara musu baya sosai sun yaba muku da wannan kokari da kuke amma da aka zo aka yi taro wani lokaci kuka ce su fita waje sai suka ce suna tsammani babban banki sun fahimtar da ku wasu bayanai waɗanda su ba su sani ba sai kuka juya musu baya
wannan zargi ba daidai ba ne domin kungiyar kwadago ba kungiyar jihar Kadawo ba ne ba kungiya ba ne da zaka mai da fari ya zama baki bai yiwuwa kungiya ce na kare haƙƙi na tabbatar da cewa an yi adalci saboda haka inda ka lura da bayanan da na ma daga farkon farawa duk tattaunawar da muka yi da babban bankin Najeriya kuma ina kalubalantar ka je bankin ka tambaye su duk tattaunawar da aka yi a matsayin kungiyar kwadugo aka yi da bankin babban bankin Najeriya tare da wakilan wayannan ma'aikatan aka yi su suka sa hannu mu shaidu ne kan mu tabbatar da cewa an musu adalci saboda haka duk wani wanda ya faɗi wannan magana ba daidai bane
a ƙarshe nu toro kan wannan magana ta babban banki idan waɗannan mutane waɗanda ba wata uku sun yi wajen shekara 20 ma suna aiki suka sake dawowa da file din su suka ce suna so a sake musu bita ne zaku
a matsayin mu na kungiya dole zamu bi musu haƙƙin su domin abin da yasa muke nan kenan abin da yasa kungiya take zaune kenan ta tabbatar cewa an kwata musu haƙƙin su saboda haka in sun tabbatar haƙƙin su an take a babban bankin Najeriya ina so tabbatar musu cewa su rubuto kuma su kawo duka takardun da zasu taimaka mana insha Allah zamu kwata musu haƙƙin su
kin ce muku binciko cewa akwai wasu daga cikin su waɗanda aka zaga aka dauke su ma cikakken aiki
su za su taimake mu bayan da mu zamu yi mu sani tunda na farko ma'aikatan nan ba wai ma'aikata ne da suke karkashin kungiyar kwadago ba bayan da zamu yi mu sani a wani an kore shi an biya shi diyan sa an dawo da shi su za su taimaka mana da bayanan da su domin su suka san abokan aikin su da suka aiki tare da su saboda haka su suka san waye da waye aka dauko sai su ce mana a an mayar da Benjamin Shehu ko an mayar da Isa John yana department kaza idan suka ba mu wayannan bayanan a fili shine kuma mu za mu yi amfani da bayanan mu kalubalanci babban bankin Najeriya mu ce ma'aikatan ku kaza da ka James da John kun kore su kun dawo da su saboda haka muna so ku dawo da Isa da Shehu da Helen da Janet domin akwai gashi nan zahiri sun gwada mana wanda aka kora kuma gashi nan mun gansu saboda haka sai mu tabbatar cewa su ma an dawo da su
mai magana da yawun kungiyar kwadago ta Najeriya kenan kan wannan batu da ya shafi tsaffin ma'aikatan wucin gadi na babban bankin Najeriya za mu ci gaba da bin sawun wannan batu domin samo maslaha haka kuma muna sake tunatar da masu sauraron mu cewa har yanzu muna bin sawun batun mutanen Jirami da kuma alkali Sani Musa waɗanda suka ce yana zaluntar su a kasance lafiya
to madalla a gaida Ibrahim har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga Garba Awal da sharhin jaridan kasar Kamaru
dan fara sharhin jaridan namu ne da jaridan Informatin ana jaridan babban labarin ta yake nuna irin yanda jami'ar mai mulkin kasar jamhuriyar Kamaru FDPC ko CPDM su gudanar da wani bikin su ranar 1 ga watan Oktoba wanda ba a saba gudanar da irin wannan bikin ba a fadin kasar amma sun hana wa yan bangaren yan awarin ingilishi gudanar da wannan bikin sai kuma jaridan M4TV anda ita ma ta labarta mana cewar ministan shari'a na kasar jamhuriyar Kamaru Laurent Esso ya gudanar da nasa gangamin ne a birnin cinikayyar kasar Duwala ranar 1 ga watan Oktoba 2017 domin nuna cewar kasar Kamaru ba za ta iya darewa gida biyu ba sai jaridan Nouvelle Expression ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ita ma ta maida hankalinta kan yanda gwamnatin kasar Kamaru ta tura dubbannin sojoji a shashin yan awarin ingilishin kasar guda biyu domin dakile yunkurin da suke yi na cewa za a datsa kasar gida biyu jaridan Independent kuma ta ce shugabannin jami'in adawan kasar kamar ni John Prundi na jami'in SDF da kuma Bello Megari na jami'in UNDP da Dakole Desala na jami'in MDR sai kuma Kawala ta jami'ar CPP sun yi Allah wadai da irin yanda tashin hankali yake faruwa a bangaren Baminda da Boya anda yanzu haka suka yi kira ga cewar a koma kan teburin shawara jaridan Horizon kuma ta nuna mana cewar bankin Afriland Bank yana kokarin yin gwanjon gidajen da kadurin marigayi Alhaji Garba Audu kan yanda ƴaƴan marigayin suka gaza biyan kudaden da ya dauka a hannun bankin yau sama da shekaru 10 kenan da banki yake nawa su biya su amma ba su biya su kudaden su ba ƴaƴan marigayin sun ce al'amarin yana hannun kotun kasar sai jaridan Du Sahel ta arewacin kasar ta jamhuriyar Kamaru anda ta yi mana cewar a kowane ranar 1 ga watan Oktoba ana tunawa ne da tsohon shugaban kasar Ahmadu Ayijo anda yi kokari matuka gaya na hada kan kasar da bangaren English da Faransanci a shekarar 1961 anda yanzu haka kasar take nema darewa gida biyu zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info anda taroto mana cewar tashin hankalin da ya barke ranar 1 ga watan October a jihohin English guda biyu kungiyar Amnesty International ta fitar da rahotannin ta cewar an kashe mutane 17 a yayin da masu tada kai baya suke ƙoƙarin kafa tutan su a birnin Baminda domin suna neman ƴancin su Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Awal yanzu kuma sai wasu ƴan daga cikin ra'ayoyin da ku masu rawu kuke ajiye mana ta wayar
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Ni na bisu da ka auren Hausa ɗan albashikar sarrafin Najeriya. Ina son yi amfani da wannan dama in kira ga tarayyar Najeriya. Ki ci jawaba ga Buhari. Dan Allah dan Annabi kaman yanda aka taho da tsarin cewa za a tallafa ma makarantu muna kira ga wannan tsari yayi an kace da yaran makaranta kuma banda haka ina so in ga Buhari shawara dan Allah dan Annabi kaman yanda yake adalci ya taimaka wa mutane. To a taimaka ga asibitoci wala kamanya a rika taimaka musu kuma ko kuma a tsaya musu yawan kuɗin da ake tsada na sayi magani a rige musu yanda za a samu sai in aka haka za a taimaka musu da kuma kuɗin sai a wannan gwamnati an tabe da kuma tana musu
ajiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na murai America suna na Sa'idu Magaribin nan magani local gannan jihar Zamfara a abin da ɗan majalisa suka yi yayi daidai na wadda magana ta yanke ma hukuncin shekara 30 ko kisa ba shi da ya hadda barayi wa'anda ya zanta yan fashi da makami su ma ya kamata a ce su majalisar dattawa da tumata da abin nan su kaddamar da wannan abu duk wanda da yake iya kisan mutum to shi ma idan aka kama shi ko a kashe shi ko ma a bashi ɗaurin rai da rai
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da karmar kuma ta Bali ga Taraba tarayyar Najeriya hakika wannan kantaliki da ya kai hari akan ƴan rawa a Amurka wanda ya kashe mutane da yawa hakika wannan lamari idan ba a kira shi ta'addanci ba to me za a gaya masa ganin cewa ya hallaka mutane da yawa ya mallaki bindigogi da yawa abin mamaki ma ta ya aka yi otal ɗin har ya samu damar mallakar waɗannan bindigogi masu kundin yawa a ɗakinsa ya kasu mutane sannan kuma abin mamaki ba a ce shi ɗan ta'adda ba ne mai ake nufi da ta'addanci.
To madalla yanzu kuma lokaci da Muhammad zai dawo ya kawo mana labarai amma wannan karan a takaice.
Kwanaki bayan harbin kan mai uwa da wabi da ya auku a birnin Las Vegas mazauna yankin na ci gaba da kwashe sawo'i masu tsawo suna bin layi domin ba da gudunmawar jini ga waɗanda suka jikkata. Waɗanda suka shiga layin domin a ɗauki jininsu sun haɗa da mutane daga jinsuna da addinai daban-daban da suka fito daga birnin. Sama da mutane 100 ne suka yi layi a cibiyar da ake ɗaukan jinin tun gabanin a buɗe ƙofofin cibiyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya je ya gane wa idansa irin ɓarnar da guguwa ta yi a yankin Puerto Rico inda ya gana da shugabannin tsibirin ciki har da waɗanda suka cicciki kuma mun shi Washington da kakkausar lafazi kan yadda suka tunkari bala'in guguwar. Shugaba Trump ya yi amfani da wannan ziyara wajen yaba matakan da hukumomin tarayya da sojoji suka ɗauka waɗanda wasu suka ce sun yi kaɗan kuma an yi jinkiri wajen ɗaukansu domin ceto rayuwar jama'a da guguwar ta shafa. Kebabban wuraren da suka fuskanci bala'in guguwar sun yi fama da matsalar rashin ruwa da sauran ababen more rayuwa har na tsawon sama da mako guda. Jim kaɗan bayan da shugaban Amurka ya kammala ziyarar tasa hukumomin yankin na Puerto Rico suka bayyana cewa adadin mutanen da suka mutu ya haura daga 16 zuwa 34.
To madalla masu raro mu a nan muke ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyar Matayo Malama Zainab. Ni Sarfi Lahashin Gumel nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.